sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Taron koli akan sauyin yanayi da aka gudanar a Glasgow ya zarce lokacin rufewa da aka kayyade masa a hukumance, yayin da masu tattaunawa suke tafka zazzafar muhawara akan yarjejeniyar ƙarshen taron. An shirya masu tattaunawar za su ci gaba a cikin daren jiya, lamarin da ka iya shiga ƙarshen mako. Dole ne bangarori su amince da yarjejeniyar kanu sarrafa ba hannu a ƙarshen taron. Tawagogi daga ƙasashe 197 suna ƙoƙarin cimma yarjejeniyar yaƙi da sauyin yanayi, kana a taƙaita ɗumamar yanayi a duniya kada ta haura ma'aunin digiri Celsius 1.5. Adadin da aka auna a yarjejeniyar Paris a shekarar 2015, wanda kuma ke kallo mai muhimmanci wurin kawar da mummunan tasirin sauyin yanayin. Amurka ta dora sabbin takunkumai akan ma'aikatan tsaron Eritrea da jam'iyya mai mulkin kasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyu sakamakon rawar da Eritrea ta taka a yakin Habasha. A jiya Juma'a ne sashen kula da kadarorin 'yan kasar waje na ma'aikatar Bitar Malin Amurka ya sanar da takunkuman da aka dora wa ma'aikatar Eritrea, wadda sojojinta suka shiga yaki a Tigiri tare da sojojin Habasha da kuma jam'iyya ɗaya tilo a Eritrea mai suna People's Front for Democracy and Justice. Mai bada shawara akan tattalin arziki a jam'iyyar Gebrehiwit Kidan da shugaban hukumar leƙin asirin ƙasar Abraha Kasa ne Mariam suna cikin waɗanda takunkuman suka shafa da wata kasuwanci a ƙasar Eritrea mai alaƙa da jam'iyyar Tahidri Trust Red Sea Trading Corporation. A hali da ake ciki kuma, mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce gwamnatin tarayyar Habasha ta kama mutum na 10 ma'aikacin majalisar da zai karu da mutum 9 da ke kulle da ma wasu sama da direbobin motocin dakon kaya su 70 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki na wucin gadi. A jiya Juma'a an gurfanar da dadaddin aminin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump Stephen Bannon a gaban doka bisa zargin aikata laifuka na cin mutuncin majalisa, bayan da yake amsa a sammaci da kwamitin majalisa mai binciken tashin hankalin majalisar dokoki ya bashi. Ma'aikatar shari'a ta ce tana tuhumar Bannon mai shekaru 67 ne da laifin ƙin amsa gayyatar bayyana gaban kwamitin da kuma ƙin bada takardu da kwamitin binciken ya buƙaci a cikin sammacin. Sai dai ba bayyana ranar da zai gurfana a kotu ba. Babban lauyan gwamnati Merrick Garland ya ce gurfanarwar da aka yi wa Bannon ya nuna yadda ma'aikatar shari'a ta yi tsayin daka wurin tabbatar da tsarin bin doka da oda. Kowane laifi da ake tuhumarsa yana da jan kunni na akalla zaman gidan yari kwanaki 30 ko kuma ɗaurin shekara guda a gidan yarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a wata kotun Myanmar ta yanke wa wani ɗan jarida ba Amurka Danny Fenster hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari bisa aikata laifukan tare jama'a ba bisa ƙa'ida ba, da ingizar jama'a yi wa sojoji bore da kuma take dokokin biza, wato izinin shiga ƙasar, in ji lauyansa kuma wanda ya ɗauke shi aiki. Lauyan Fenster Tan Zhao Ang ya faɗa wa muryar Amurka cewa a daidai wannan lokacin babu wata niyyar ɗaukaka ƙara. Wasu ƙarin zargin da ake yi wa Fenster su ne yin kalaman izar jama'a su bijirewa hukumomi da kuma aikata ta'addanci, lamarin da ka iya sa ya ci gaba da zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Lauyansa ya faɗa a ranar Laraba cewa ba zai iya yin wani bayani ba akan ƙarin zarge-zargen da hukumomin suke tuhumarsa da aikatawa. A ƙarshe, a jiya Juma'a Rasha ta tura jami'an tsaronta zuwa iyakar ƙasar Belarus a kusa da Poland, inda ɗaruruwan baƙin haure suka yi sansani suna ƙoƙarin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Kremlin ta ce jibgin jami'an tsaron domin gudanar da atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan tsaron Rasha take tura sojojinta a kusa da Ukraine ɗin, kana tana ƙara fargabar da tarayyar Turai da Amurka ke ciki. ana zargin Moscow da taimakawa kawayenta shugaban Belarus Alexander Lukashenko yana shirya tsallakawan bakin haure zuwa Poland a matsayin wani nau'i da yakin hadaka da kungiyar tarayyar Turai da kuma takalar kungiyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau zamu tare ne jihar Sokoto, inda ƴan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. To madalla. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni ya mana ƙarin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan ƴan bindiga daɗi miliyoyin kuɗaɗe don daidai su zauna lafiya.
Yana da gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa ƴan bindiga sun zo sun ada musu haraji. Kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman waɗanda ka sani cewa hasun ya su ma da kuɗi ne su rambaɗawa su tudun wada, ga sunan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga sunan su Tsauna ta Girke, Allakiru miliyan 3,500 an kace su ba da hasun ba da miliyan 2,900 an ba da shaida nake na tabbata. Dogon Marke miliyan 2,500 an kace su ba da 2,200 kuma sun ba da. Dakwaro 2,000 kuma sun ba da. Adamawa sun riga sun ba da. Kai tsaye sun ka zo duk ranar da an kace a bada kuɗin nan kwanakin da sun ka bada ayyuka a bada ba su zo sun zo. Yanzu daga cikin garuruwan nan da nake hada maka, yanzu misali in ka zo Kadiba cewa irin su jijjiraje da dare ai da sun ka ci amsa kuɗi da basu bada kuɗin da an ka ada musu ba, an kashe mutum biyu gare miliyan 4 an kace su bada jinjira da sun ka ta heje basu samu kuɗin ba mutum biyu sun kashe. Sannan sun ta heje irin su Atallawa sun zo hasun basu kuɗi su ma 2,400 payment din su wanda su bada. Garin Kwatsal wanda na riga na hada muku wancan lokaci miliyan 4 an kada musu sun bada miliyan 2. Walƙiya Sabuwa sun aza mata miliyan guda. Walƙiya Tsohuwa sun aza mata 300,000. Katuma 600,000 ha an biya wannan kuɗin na Katuma. Garin Katuma an biya. Ni dai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani. Kuma idan mutum zai ƙaryata mu zai faɗi dalilin ƙarya billahi lazi ko mu je kotu da shi in bai dalili. Saboda duk abin da zamu haɗe shi ne daga mutanen mu abin da ya faru da mun kasance tsakaninmu da Allah. Kamar yadda na saba haɗi ina haɗa muku muna haɗi ne domin gwamnati ta biki mataki abin nan. A haɗa mu ta cewa gaban da ke ciki. Sannan baran nan haɗa mutanen su kai duk garin da mun ka zo mun ka zamu haraji mun ka ce zamu zo rana kaza akwai radda ba mu zo ba. Suke sun wasa zuwa sannan akwai wanda ya zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ce tunda zamu zo a zo a hana mu. Haka suka faɗa makayanan don haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da ƴan bindiga ka ajiwa.
Yanzu wannan lista ka bamu ko kuma sunayen garuruwan da kace sun kai guda 50 da wani abu
ba sun kai ba guda 52 ne ga sunan garuruwa.
Kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka?
Ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu. Sati biyu ga duk garuruwan da suka haɗa tunda sun gano duk garuruwan da mun kalisa ha gaba ɗaya babu inda za ka ta yanzu ka samu saniya guda ko kiya kora go wanda za a sata babu shi. Sannan in dokan mutane kona babu da haka sun dawo tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin to sai ku biya haraji ku zauna in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari. Akan ba su samu kuɗi ba ka tambaya ka ji sun ta idan karma jiya da dare banda sun zo a jinjira sun ta idan karma jiya ya aka yi. Kai jiya da daddare jiya daren jiya a gen kuma sun ka kai garin magirar kware sun kai rufin ɗin mata mala idi. Shina nan cikin garin Magira duk ko da take garin babu wanda sai zo ya taimaka mata. So wannan muna haɗi ne domin a zo a yi gyara muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki.
Amma mun ji kwamishinan ƴan sandan Sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai.
Ai kwamishinan ƴan sanda shi ke labari. Wa labari yake haɗi. Ni ba SA nake ba da ministan police affairs na Najeriya. Abin da nake haɗi ni kankara ba ina haɗi bane dan taimaka ma security. Kuma haɗin da muka yi tun da haɗi na muka yi dan duniya ta sani dan shugabanni su ƙara sani. Ai shi yasa muke haɗi. A zo a gyara ai an gyara gobe za ka ji mu mai magana. Shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin hukumar kisa ambe ne mun taba cewa babu da wuta ba ita ce faruwar su din mu ba ko abin da muka ba hankali tsaro ne gaba gare mu shi sa muke magana tsaro Bello kajimci ga abin da ake muna.
To Honorable Idris Muhammad Gobir, bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto. Kamar wani ci gaba aka samu in har da akwai ci gaban ke?
Ci ba da aka samu. Kamin wanga lokaci da system din mu yadda tsare yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jama'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka ga dama su heta in sun ka tai kojin su an kai inda za a yi banna da za a dauki dabbobin mutane 100 ko 100 kaza a rage kila dauki 50 ko 30 da sauransu su cire misali saboda suna jin kila ko jama'an tsaro su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane heye da 50 ko 20 misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk his muhimmanci idan an ji labari an ce yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana yi hada mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya boye wasu su yi gajeji wasu su haye sama wasu su yi cikin dakuna su kokule su boye misali sai wanda Allah ya sa kaddara a kashe shi ta kama da shi a kashe shi to yanzu da an ka dauki network hada mini tun da an ka dauki network duk garin suka san zo zuwa su kai kuma duk abin suka su yi sannan kuɗi da aka badawa na san haka aka dauka kudi su ce a zo wuri kaza SS ko kuma su hawo machine su taho ai daga cikin da commissioner ke magana cikin mun ka tattauna da shi a yau dan nan da dare yau Lahadi ai mun yi magana akan cewa a waɗannan mutane mutanen gari na akila suka amsa kudi ko suka amsa kudi su kai da sunan bandit dan su sata nace ba gaskiya bane bare ka hawo machine da kansu su taho cikin kananan duk garkan zaman birni su aje machine din su ko 10 ko 15 ko 20 su zamna su sa a cross ko a machine ana gina masu su ce magana alƙawarin an kai kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abinda a gare kun ka tara a amsa a ce shi za a ba da cikin ku haɗa rana in ko ba ku da shi a samu wulaƙanci ko a nemi ainihin mutanen da adamanci a ɗauka a tare su ƙauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo to mu mutum na haɗa da muka sani.
To jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin Dakarun Najeriya wanda shi ma ɗan nan jihar Sokoto ne ya ba da umarnin a kafa wasu sansunonin soji a yankin Goranyo domin tunkara wannan matsala gadan-gadan. A yanzu hanzu me ake ciki ne?
Tun daga garin iyaka inda an ka ce welcome to Sabon Birni daga Goranyo har zuwa cikin garin Sabon Birni kilomita 53 ko da biyar bari in ga maka wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba hagani bile soja sai in ka shiga cikin garin Sabon Birni dukkan inda ada kai babu ko guda ko dan bulala ko dan geza ba hagani bile dan sanda har ka shiga cikin garin Sabon Birni sai in ka zo cikin garin Sabon Birni sana ga ga yan sanda su ko soji amma duk wadanda dauka da hilu suke kuma tun sadda wannan abu ya faru ka hada min wani dan sanda ko wani na tashi heta tai patrol ya zo ya ci yawo aiki kaza dawo waɗanda awo kyalle sun ci ba da labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mu shawadi idan zaka je yaki waɗanda zaka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da zaka yi wannan wuri sannan abin da aka yi kuma su kamata a tambaya dan mu hadi mu ci awo lalle abu kaza ana yi na ga ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ci a kamin abinci cini zan fada maka lalle na gode an kama abinci in ko ba a kama abinci ka ce ka aiko an kama abincin nan zan fada ma ni ban ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga hadin kariya don me zamu dinayin din gaskiya dole mu hadu gaskiya domin gwamnati ta san girman nan nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokacin da mai Sabon Birni in ka cire mun garin Sabon Birni babu wani gari wanda ya karhe ibn daga kuma babu wani gari inda ba karshe control din ibn daga yake ba kuma duk garin da za a lissa sami lokacin mai naran tsaye ubangiji ba kauce ka lissa mun gari bi ko kila irin sulajin gi inda sun jajirce suna tsare su yan banga adan da sauran wurare amma a fatfuran irin wannan duk garin da ka sani banda garin Sabon Birni cikin gari karamin hukumar ta kai karhin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandis.
Honorable yanzu wani hali mutanen Sabon Birni ke ciki ne ganin dewan su sun wato bar gidajen su suna nan wurare da dama ciki har da kasar Niger
wulakanci ba ba garin Sabon Birni ba ko cikin garin Sokoto akwai yan Sabon Birni wanda kabara akwai gari guda gida guda sori shina nan in ka shiga cikin Sokoto a gidajen yan majalisi tsohi kusan ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsamaye ne kuma ba abinda suke cikin wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda sama yan wallale banda mutanen mu wanda ka ji akwai wanda sun ka tai Niger da sauransu dan ruwa ba maganar Niger aka yi ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum 10,000 ko 20 mutum 100 ne wannan magana ba za ta ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai nan gidan rumji inda suka tsaya mutum na da kwai nan dan gudun hijira me yasa ba su tahi share kwali ba me yasa ba su tahi dogon daji ba dan daji ba duk wadanda wurare wurare na inda yan gudun hijira mu suke ya saban binni kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawowa ba su dawo garin saban binni ba sun ka saki komawa ta Niger sun ka wuce sun ka dawo ta Lila sun ka tai a cikin garin saban binni da ka magana da kai dan gudun hijira na da kwai ko yan jarida ku dinga taimaka musu gaskiya ku dinga zo kuna dauko hotuna kuna gudi mana
masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadinsa da kuma wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
wa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun garzaya zuwa fadan mai martaba sarkin Igbagbo dake karamar hukumar Duma a nan jihar Nasarawa Alhaji Adamu Usabunya Alhaji muna maka barka da zuwa cikin wannan zauri nan
Masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ni ne naku Sadiq Abbas da zan gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar ta mu za ta kasance mai martaba ba tare da bata lokaci ba za mu soka yiwa mai sauraro ko in ci ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Igbagbo
Alhamdulillah ina godiya wa Allah na Allah ya bada dama aka gaito sarki Igbagbo ya zama mutum daya daga cikin wayannan su ya bada tarihin bayani game da masarautar alhamdulillah ni haifefe na cikin garin Igbagbo kuma alagone ni wato alagane alagone mu cikin garin Igbagbo da ke wayanta Igbagbo ta kafu shekaru masu dama wadda suka shudi kuma alagone suka kafa wannan garin bazan ya kawo yawan shekarun da garin ta kasance ba gaskiya kenan to garin Igbagbo gari ne mai tsohon tarihi gari ne wadda aka kafa ta don zaman lafiya da cin gaba da arziki ne kuma ta kunno kaiwa garin to gari dai ta kafu kuma masu yin sarauta a wannan garin cin garin Igbagbo alagone domin kwa amman kabilu dai sun kai wajen kusan kabilu daya 14 akwai aragai wanda suka kafa garin akwai Fulani akwai Egon akwai Madankasa akwai Tibi akwai Ogoja akwai Ibo akwai Yarbawa akwai Lendere a garin Igbagbo zan da ma dukan gaskiya
to yanzu zaki kaman shi wannan sarauta kai sarki na nawa ne kuma shin gado ne sarautar Igbagbo
sarautar Igbagbo gado ne dan na gaje kaka wanda ya haifi wato kaka na kenan wanda ya haifi baban baban ma garin sarauta dai da suka yi yawan sarakuna na suka cude nini na 41
to kamar shi wannan gari na Igbagbo da me kuka shahara akai da ni aka san shi da shi shin ku manoma ne matsanta ne makiyaya ne ko wani irin sana'a aka san al'ummar wannan gari da shi
ai garin Igbagbo tumbin giwa ai manoma ne tsantsan ba mu da wani sana'a ta wuce noma akwai dai wanda ba za ya yare sa ba amma anhi wanda aka shahara kai tace noma
wasu garuruka za ga mutanen garin sukan yi kaura ne daga wani gari sai su zo su samu guri su zauna ko kila saboda noma haka shin ku kuna da wannan tarihi na cewa kila kakanninku can kila sun kaura ne ko ya Allah daga cikin garin Duma ko kuma daga wani wuri haka suka zo garin Igbagbo
Igbagbo tarihi ya nuna yanda Duma ta kasance to haka ma iyayenmu sun zo tare ne suka zo domin kowa da suka zo su kuma suka ya suka wuce sai Igbagbo akwai wa akwai Kani wa yana na can gaba Kani yana nana Kani shine garin Nacin da sunan shi wanda da ganuwa mata da su biyo nan dukkan su sun yi ganuwan su
wato na fuskanci dai kusan wasu da suka yada zango a garin Doma wasu kuma sai suka tsallaka suka je can su Igbagun za iya cewa kaman ƴan uwa ne daya ya kafa wannan gari na Igbagu daya kuma ya je kafa wannan gari kuma daban
yes
to kaman wani irin kalubale za iya cewa wannan gari yake fuskanta
banda ya garin yake fuskanta dai shine damuwan guda daya ne wanda ya zama to ruwan dare ga magari wanda ni na san cewa muna jin zafin wani abun kuma muna roƙon Allah Allah ya tagata mana wannan damuwoyin ita ce yau uwa abokan arzikin mu abokan zaman mu Fulani suna kawai muke samun wannan fuskanta in ba haka ba ba wani da wani damuwa a wannan gurin muna zama lafiya kalau
kaman wace irin matsala kuke fuskanta kaman ce dai makiyaya dai kenan da manoma ko
makiyaya da manoma
na'am kaman wace irin matsala haka ya kamarin matsala yake
matsalan shine idan manomi zai yi noma makiyayi kuma shi kiwo ne da shi mamakon ya kiyaye abinda yake kiwo wani lokaci wasu daga cikin su marasa tunani mai kyau sai su shiga a gonaki su je su yi ta'adi wanda kuma har zai daga hankali amma wasu daga cikin su in sun shiga ma sun san cewa sun shiga za su yi barna kuma ko an samu su ko ba same su ba suna fito da kansu su cewa ga abin da yake kalilan daga cikin su ba su bata al'amarin
za iya cewa yanzu lamarin yayi sauki ko kuma yana nan yadda yake
alhamdulillah yanzu kam tunda mai mata ban doma na doma har kullun ya kira mu ya mana bayani takaitaccen bayanin da mu gyara kawai gyara zaman shi a wannan da iya kokarin muke da kai da komowa alhamdulillah abin yayi sauki
akwai batu na kaman matsalar hanya ruwa makaranta asibiti shin waɗannan bangarori ba ku da wata matsala wannan ya shafi wannan
akwai matsalolin shine kaman abin ya shafi hanya makarantu da kuma batun maganan ruwa an samu damuwoyi amma ba damuwa ne zai ya zama to zai daga hankalin kawai daga cikin mu ba community effort namu mu iya kokarin mu yi da mu samu wato rijiyar bursasai kenan bohol da sauransu an samu wannan an dan samu sauki kadan daga ciki bayan wannan batun maganan hanya tun da marigayi Alhaji Aliyu akwai doma Allah ya mishi rahama yayi wannan hanyar da yaje ya tsaya a dai samu sauki a ta wannan gurin da mu so muke yanzu gwamnati mai ci yanzu kuka da muke kawowa kenan yanzu haka domin shi ma ya duba mu da idon rahama su kwalbatoci da sauran hanyar da ruwa ma zai yanka shi nake cinye hanyar a kowane guri ma kana cikin gane ba ba sai ga wannan gurin ya fara cinyewa amma muna kai kuka dai wa gwamnati mai ci yanzu ya taimaka mana ya duba mu da idon rahama da mu ya magace muna wannan idan an samu kulbati ɗaya wasu zai da aka yi wannan gyara wannan kulbati insha Allah kuma ya tafi da daidaita
batun kiwon lafiya shi ma ba ku da matsala a wannan bangare
kiwon lafiya ba mu da akwai ba matsala ba matsala na yake da shi guda ɗaya ne tak ka san mutumin kauye baka yi mishi duk iyawanka dole ne za a samu dan abin a wani guri domin gwamnati dai kan sun yi mana akwai MDG wanda aka yi muna tsaye da borehole da komai ai mana gaskiya fi sabir lai muna yaba a wannan gurin fi da yake zamani sai dai kawai muna roƙon Allah ya sa a karfafa magunguna da sauransu
daga ƙarshe wace kira za ka yi wa al'ummar garin Igbagu
kira na zan yi wa jama'a al'umma na cin garin Igbagu da kewayenta shi ne ina roƙon Allah gurina da gurin yau uwa abokan arziki murungumin zaman lafiya dukkan abin da zai kawo fitina ne zai tada hankalin wani daga cikin mu kada mu yarda da wannan dukkan zaman lafiya yake mu kokari mu samu zaman lafiya ko a ina ne yake mu samu domin mu zama zauna tare da shi in ba zaman lafiya arziki ba ta zo
to jama'a mu yau dai mun tattauna ne da sarkin Igbagu Alhaji Adamu Usabonya da ya ba mu tarihin wannan gari da ma irin kalubale da wannan gari yake fuskanta a madadin shi babban bakonnawa Alhaji Adamu Usabonya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu haɗu a wani mako
Yeah.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.